أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوانا مسلمين ماذا دمتا mun sake haduwa a wani shirin namu a cikin sanin hukunce-hukuncen nan da musulunci. Na ji wancan saduwa da muka yi mun yi zance a kan taklidi, muka yi zance cewa mutum da zai ya kai shekara ko lokaci na balaga ya kamata ya koma zuwa ga mujtahidi, wannan muke ce mai marji'i da zai koyi da shi, zai aiki da fatowinsa. Ina jijiya ko wancan saduwa da muka yi mun yi zance cewa mutum da ya kasance yana taklidi da wani marji'in sai wannan marji'in ya bar duniya, to yaya saura akan taklidinsa. Amma wanda zai fara taklidi bai fara taklidi da wannan ya bar duniya. Akan haka muka yi zance cewa idan mutum kana son ka saura kan taklidin marji'i da ya bar duniya, sai ka nemi ijaza ga marji'in da yake raye. Kuma aiki da za ka yi da fatawoyin marji'i da yake ya bar duniya, sawa'an ka yi aiki da wannan fatuwan shi lokacin da yake duniya ko ba ka yi aiki da shi ba. Ala sabilil misali, kai kana taklidi da marji'i, to wannan marji'in da ya bar duniya kai ba ka je haji ba, to yanzu za ka je haji, shin kai ka je haji a bisa fatuwansa? Na'am, kai ka je haji a bisa fatuwansa. Lamari da za mu yi ishara zuwa gare shi a kan wannan mas'ala shi ne, idan mutum ka saura kan taklidin mamaci, yani marji'i da ya bar duniya, idan sabon mas'aloli suka zo, to lokacin sai ka koma cikin wannan mas'alolin a cikin wurin marji'in da yake raye. Ko wata mas'aloli ne wannan marji'in bai yi fatuwa a kansa ba, to lokacin sai ka koma a marji'i wanne yake raye. Yau zancen da za mu yi shi ne, ya wani hanya mutum za ka bi ka san wannan mujtahidi ne na farko, sannan kuma wani hanya mutum za ka bi ka san wannan mujtahidin shi ne mafi sani, yani shi ya san yanda ake fidda hukunce-hukunce ya fi sauran maraji'ai. Da farko, hanya na farko shi ne mutum kai da kanka ka zama mai almajiri, malami, kana da ilimin zaka da za ka iya bambanta tsakanin wannan mujtahidin da wancan mujtahidin, ka san wannan ya fi wannan sani, to shi ya kamata ka yi koma zuwa gare shi ka yi taklidi da shi. Hanya na biyu shi ne mai shuhura, yani lamari ya wasu, wannan shuhura kuma da me yake mai badar da ilimi, yani mutum za ka samu ilimi cewa lalle wannan abin da ake fada a masalan makarantar nan na Ahlul Bait, ko abinda muke ce mai hauza ilmiya, ko abinda kake ji ya kai ka samu natsuwa na zuci cewa wannan abinda ake fada, cewa wannan shine mafi sani a cikin mujtahidai, shine mafi sani. Wannan hanya na biyu kenan. Kuma wanda za su yi wannan su ne mai malumma, ba kowa zai ce ko dan kasuwa je ce wannan shi yafi kowa sani ka yi aiki da zancensa ba. Lamari na uku shi ne mutane biyu cikin malumma kuma adilai, wannan muke ce musu ahlul khibra, yani su suka san mai malumma, su yi karatu, sun kai matsayin da za su yi su bambance tsakanin wannan malamin da wancan malamin a matsayinsu na mai na fidda hukunce-hukuncen musulunci, to su ne kuma za ka yadda da zancensu. Nan mas'ala nana, idan muka samu adilai guda biyu sun ce wannan Zaidu shi ne mai mafi sani, sai muka samu wasu adilan kuma guda biyu su suka ce a'a Aliyu shine mafi sani to lokacin mai bayi mai aiki da wannan zancen nasu mukallafi duka wajibi ne a kansa ya san mujtahidi wanne yake mai shine mafi sani yayi kokari yayi bincike hali ya samu wannan mujtahidin da yake yafi sauran dukkan mujtahidai sani idan mukallafi ya samu wannan to falillahi alhamd idan bai ya samu wannan bayani bai ya gane wane ne mujtahidi da yafi kowa sani ba sai aka samu mujtahidai guda biyu su duka martaban su da matsayin su na ilimi daya ne to lokacin me yana da zabi ya soye me ya koma yayi taklidi da Amr ko yayi taklidi da Zaid lamari na uku shine idan ya kasance mujtahidai guda biyu ya zama na ɗaya a cikin su a cikin mas'alolin nan na ibada yana da masaniya sosai yani fidda hukuncinsa da gane hukunce-hukuncen abin da ya danganci ibada ya fi nabiyun na biyu kuma shi kuma abin da ya danganci aikacecce ne abin da muke ce mai mu'amalat ya fi na farkon to lokacin sai cikin ibada al'amarin da ya danganci ibada ka koma wurin na farko abin da ya danganci aikacecce ne yanka yau da kullun ka koma wurin na biyu saboda ya fi na farkon sani a wannan babi zancen da za mu yi na hudu a yau shi ne mai idan mutum kana taklidin wani marji'i sai kana son me ka koma a wurin wani marji'i daban to wayannan suna da mai huskoki daban-daban a wani huskan kai ka koma a wani huskan kuma bai yi ka koma wani huska ne me zai yi ka bar taklidin wani mujtahidi ka koma wurin wani mujtahidi daban shine me idan mujtahidin da zaka koma wurin sa yafi wanda da kake taklidin sa ilimi to ihtiyati yana wajabta maka mai ka koma wurin wannan taklid marji'i ko mujtahidi na biyu wannan a wannan huskan kai ka bar wanda kake taklidi ka sake mai wani marji'i daban a wani huskan kuma idan mujtahidin da kake taklidi da shi yana raye bai yi mai ka koma zuwa ga wanda mai yake tankansa yake waton tsaransa a cikin ilimi masayinsa la wannan suka ce bai inganta ba sa'an nan mutum huska na uku ka bar mujtahidi wanda yake mai shine mafi sani ka koma zuwa ga wanda mai yake mai kasa da shi shi ma mai bai inganta ba sa'an nan huska na hudu da yake mai ya inganta bal wajibi ne ka bar wanda kake mai taklidi da shi ka koma wurin mujtahidi daban shine mai idan kai taklidin wani mujtahidin misalan shekara da shekara biyu sai yanzu me ya bayyana gare ka cewa wannan mujtahidin da kake taklidi da shi ashe bai kai matsayin da zai fatuwa ba to lokacin sai ka bar shi ka koma zuwa ga wanda yake mai mujtahidi da yake mai ya mai tattara dukkan sharuddan fatuwa wajibi ne a wannan huska ka koma zuwa gare shi sa'an nan huska na biyar mutum za ka yi ka mai ka bar mujtahidin da kake taklidi da shi ka koma wurin wani mujtahidin daban a wannan huskokin idan ka samu wannan mujtahidin misalan ya jarabtu mai ne da hauka ko ciwon mantuwa ya kama shi to a lokacin shi ka bar shi ka koma wurin mujtahidi daban da yake mai ya tara dukkan sifofi na fatuwa bal wannan huska wajibi ne ka bar wannan mujtahidi da kake taklidi da shi sa'an nan kuma idan kana taklidin wani mujtahidin sai ya bar duniya mustahabbi ne ka basa ka koma zuwa ga wannan mai mujtahidin da yake yana raye barin ko sauya mutum ka sauya wani mujtahidi ka koma zuwa ga wani mujtahidi shine me wannan me yake raye ka bassa ka koma zuwa ga wannan yake me ya bar duniya ihtiyati wujub wa ihtiyati yana ce maka me wannan bai inganta ba ka bar wanda ke raye ka koma zuwa ga wannan me yake me ya bar duniya wannan bai inganta ba na'am yanzu bayan wannan huskoki da muka ambata a wayansu huskokin mun gani cewa idan mutum kana taklidin wani mujtahidi zaka yake me ka bassa ka koma kai taklidin wani wani huskokin la ba zai yi ka bassa ka koma zuwa ga taklidin wani ba yanzu mutum kana son kai taklidin marji'i ya zaka yi ka sani ko ya zaka yi ka nemi fatuwansa kai aiki da shi ko wani fatuwa ne nasa in ya shiga hannunka zaka yi kai aiki da shi shine na farko hanyoyin da mutum mai zaka bi ka samu fatuwan marji'i kuma kai aiki da shi shine mai kai da kanka ka ji fatuwan a wurinsa yani kana zamne yace abu kaza ya inganta abu kaza bai inganta ba abu kaza haramun ne abu kaza halali ne sa'annan na biyu hanya na biyu shine me mutane biyu adilai su maka me naklin maganansa su ce maka mun ji marji'i wani mujtahidi wani fatuwansa shine kaza da kaza shi ma kai kai aiki da shi ko a kaji wurin mutane biyu wannan me kake ka samu tsarsuwan zuciya da abinda suka fada shi ma me kai kai aiki da fatuwan wannan marji ko a kaga fatuwansa a cikin me risala amaliya shine littafi na fiqh da maraji aike rubutawa domin wanda suke taklidi da shi su koma zuwa ga wannan littafi su yi aiki da fatuwansa amma bi sharati cewa wannan risala ta amaliya wannan wasika da maraji aike rubutawa domin ai aiki da shi ba kurakurai ciki ba kuskure ciki masalan ba kuskuren bugu ciki to lokacin me mutum zaka kai aiki da shi akwai wasu mas'aloli nan da zamu yi zance a kansu shine mutum ya kamata bal wajibi ne mas'aloli na fiqh da yake me mutum ka jarabtu da su shine me ka san hukunce hukuncen shakka idan kai shakka a cikin sallan ka tsakanin raka'a daya da na biyu na uku da na hudu na daya da na biyu da na uku ya zaka yi ka gyara sallan ka ko hukuncin sujjada na sahu da ire-iren wayannan mas'aloli da yake so dewa mutum mai yana jarabta da su ya kamata mutum ya nemi sanin bal wajibi ne nemi sanin wayannan hukunce hukuncen idan muka samu mutane guda biyu suka yi sabani a cikin fatuwan wani mujtahidi to lokacin ba za mu yi aiki da wannan fatuwa ba wanya ce kaza to ba za mu san wanne ne fatuwan bitahqiq ba to lokacin ba za mu yi aiki da wannan fatuwa ba sa'annan lamari mai muhimmanci idan mujtahidi ya rubuta mai risalansa wanda za yi aiki da shi sai wani ya doki wannan risala ya ba wani alhali akwai kurakurai cikin wannan risala to lokacin nan bai kamata a yi aiki da wannan risala ba ina ji a sabon saduwa za mu kara bayani akan wannan mas'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu